Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da saba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumai tare da Ibrahim Salma Sigarba da sauran abokan aiki ne ke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Laraba, 8 ga watan Afrilu na shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Kasar China jiya Talata ta shelar kawo karshen killace Wuhan, birni mai dauke da mutane miliyan 11, inda nan ne aka fara samun cutar coronavirus din kiya COVID-19 a watan Disamba. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun sake rikicewa jiya zuwa gab da lokacin tashi bayan miƙewar da suka yi kwanaki biyu suna yi. Yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a jirgin ruwan dakon jiragen yakin saman Amurka mai suna USS Sidney Roosevelt da ke Guam sai daɗa ƙaruwa yake, a yayin da shi kansa babban jami'in da ya kori kyaftin ɗin jirgin ya murabus jiya Talata.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara shirin bada tallafin kuɗi a wasu yankunan jihar Kaduna.
Babban mutane da yawa a wuri daya don mun san ba ma so su kawo mara cutar corona.
Nawa ake ba su a matsayin kuɗin wata hudu?
Za a ba su 20,000.
Za mu kawo muku halin da ake ciki bayan mummunan harin da 'yan bindiga suka kai wani yanki a jihar Sokoto.
Dukkan mutanen da suka rasa rayukansu gabaki ɗaya mutum 23 ne tare da Allah mutum 13 da suka raunana.
Haka kuma za ku ji halin da wasu filanin jamhuriyar Nijar suka tsinci kansu bayan rufe iyakokin kasashe. Sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar China jiya Talata ta shelar kawo karshen killace Wuhan, birni mai dauke da mutane miliyan 11, inda nan ne aka fara samun cutar coronavirus din kiya COVID-19 a watan Disamba. Killacewar ta tsawon kwanaki 76 ta zo karshe ne jim kadan bayan karfe 12 na daren jiya Talata, bayan da alƙalman gwamnatin China na baya-bayan nan suka nuna cewa babu wani sabon kamuwa da cutar, yayin da ake ci gaba da nuna shakku kan sahihancin alƙaluman gwamnatin ta kasar China. A yanzu an amince ma mazauna birnin zirga-zirga ba tare da takardar izinin tafiye-tafiye ba, muddin dai manhajar wayar hannu da aka wajabta amfani da ita bata nuna cewa suna dauke da cutar ta COVID-19 ba. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun sake rikitowa jiya zuwa gab da lokacin tashi bayan miƙewar da suka yi kwanaki biyu suna yi. Kasuwar Dow Jones ta fara tuntsirewa ne ana minti 30 da lokacin tashi, inda makinta ya koma 22,653.86 bayan da ta rasa maki 26.14. Kasuwar S&P 500 ma ta faɗi da maki 4.27 inda ta tashi da maki 2,659.41. Nasdaq ma ta rasa maki 25 inda ta tashi da maki 7,887. A farkon buɗe kasuwar S&P 500 da kuma Dow Jones suna da maki wajen sama da 3 cikin 100, a yayin da Nasdaq ma ta yi sama da kashi 2.5 cikin 100. Yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a jirgin ruwan dakon jiragen yakin saman Amurka mai suna USS Sidney Roosevelt da ke Guam sai daɗa ƙaruwa yake, a yayin da shi kansa babban jami'in da ya kori kyaftin ɗin jirgin ya murabus jiya Talata. Jami'an sojin ruwan Amurka sun gaya ma muryar Amurka jiya Talata cewa 230 daga cikin sojojin ruwan sun kamu da cutar coronavirus, waɗanda zuwa safiyar jiya Talata yawansu ya kai kashi 15 cikin 100 na ɗaukacin sojojin Amurka da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya. Makon jiya, kwamandan jirgin ruwan Captain Brett Crozier ya rubuta wata takardar nuna damuwa ga na gaba da shi, yana mai kiransu da su yi abin da ya kira ɗaukar gagarumin mataki don kauce ma mace-mace a cikin jirgin sanadiyar cutar coronavirus mukaddashin sakataren sojin ruwan Amurka Thomas Modley wanda ya kori captain din jirgin Croatia ranar Alhamis shi ma ya aje aiki da safiyar jiya Talata bisa radin kansa a cewar sakataren tsaron Amurka Mark Esper
Kafin Ibrahim ya sake dawowa da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa jihar Kaduna, inda gwamnatin tarayya ta fara shirin baiwa mabukata tallafin naira 20,000 domin rage musu raɗaɗin coronavirus kamar yadda za ku ji a wannan rahoton. Na Isa Lawal Ikra
mai yiwuwa wasu magidanta a kananan hukumomi guda tar da ke jihar Kaduna su samu sassaucin rayuwa a irin zaman gidan da suke yi na dole biyo bayan cutar corona saboda gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara shirin nan na raba tallafin naira 20,000 a jihar ta Kaduna to koya ya za a magance matsalar cunkoso wajen ganin an raba wannan kudade ga al'ummar da za su karba a wannan kananan hukumomi guda tar a jihar Kaduna Mrs. Saude Amina Atoyebi ita ce jami'ar kula da shirin tallafi na gwamnatin tarayyar Najeriya da ke kula da jihar Kaduna.
So za a raba miliyan 446 da ƴan kai. Muna da Sanga da Kaciya da Lere da Kauru, Kajuru, Kubau, Chukwu, Ikara da Birnin Gwari.
Zuwa yaushe kenan da a gama wannan rabon kuɗi?
Akwai curfew a jihar yanzu wannan da sati biyu nan gaba.
Wasu na gudun wannan rabon kuɗi zai kawo tale kuma su cunkushe guri guda ya kuke yi
sun abinda muka yi mun sa su based on words and so sai mutane kamar mutum 20 su shiga gurin in sun gama sai a sa wasu kuma su shiga so akwai babba mutane da yawa guri daya dan mun san ba mu so su kawo mu cutar corona
nawa ake ba su a matsayin kudin wata hudu
za a ba su 20,000
masana tattalin arziki dai na ganin duk da bukatar tallafawa talakawa a irin wannan lokaci matsananci akwai matsaloli kuma na daban da ya kamata gwamnatin ta lura da su a lokacin da za a gudanar da irin wannan tallafi Dr. Ismail Muhammad Ancau masanin tattalin arziki ne kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar Najeriya dake jihar Kaduna da ake kira Katpoli a takaice.
Na farko akwai halin mu na ƴan Najeriya ba mu da gaskiya ko kuma su mu ba su da gaskiya ba riƙon amana ko a coci ko a masallaci ko a kasuwa ko a anguwa za a ga mutane da yawa ba su da gaskiya. Dan haka idan aka ce za a dauki kudin nan a ba mutane haka nan su waye ma masu amincin da za a dauka a ba su ƙarshen ta ba za a san su ba. Na biyu kuma hanyar da za a yi a lallaba kudin. Na uku kuma ya za a gane wane ne ya fi tsananin bukata waɗanda alƙalma ake amfani da su saboda lokacin ba a riga ba ne wani lokacin ba a irin gidan gidan da ake zama ba ne wani lokacin ba abin da abin hawan da mutum yake zama yake amfani da shi ba ne ba.
Shirin tallafin kuɗi na gwamnatin tarayyar Najeriya dai na fama da ƙorafe-ƙorafe game da yadda ake gudanar da shi. Saboda ko a ranar talatar jiya ma sai da aka gashi wa gabanin majalisun tarayyar Najeriya sun tara taro inda suka bayyana bukatar ganin an sauya salon yadda ake gudanar da wannan tallafi Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Agai da Isa Lawal Ikra har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya
a fadin kasar Faransa da ke garkane nau'ukan ƴaƴan itatuwa na marmari na ta nuna sauran shuke-shuke ma sun fara shiga kakar su ta lokacin dumi wanda karuwar hasken rana ke haddasawa to amma dubban ƴan Poland da Romania da kuma Morocco da kan yi tururuwa wajen aikin tsinka ko girbin irin waɗannan amfanin gonan ba a ko jin tsuriyar su wannan karan ba ƙasar Faransa ce kadai ke fama da ƙarancin laborori ƴanci rani ba yayin da annobar cutar corona ke dada sawa ƙetare kan iyakoki na ƙasashe ke wuya wasu manoma na nahiyar Turai ma na ta fama A Burtaniya, kungiyar manoma na ta matsa ma gwamnati lamba da ta yi jigilar laborori daga yankin gabashin Turai ta jirgin sama na shata. Ranar Alhamis, kasar Jamus ta ce za ta sassauta matakin kan iyakokinta saboda ciki gibin ma'aikatan gonaki da na kamfanonin sarrafa kayan abinci. Duk da ci gaba da yaduwa da cutar coronavirus ke yi jihar Wisconsin ta yankin tsakiyar yammacin Amurka ta gudanar da zaben fidda dan takara na jam'iyyar Democrat jiya Talata wanda kotun kolin jihar ta bayar da umarnin a gudanar bayan da gwamnan jihar ya dake adadin rumfunan zabe yayi matukar raguwa a fadin jihar a yayin da daruruwan jami'an zaben suka kaurace mu aikin saboda tsoron yuwar kamuwa da mugunyar cutar nan ta coronavirus yayin tantance masu kada ƙuri'a a Mirwalki birni mafi girma a jihar daga cikin rumfunan zabe 180 da aka yi niyyar tanadarwa guda biyar ne kadai aka iya budewa wani bincike majalisar dinkin duniya ya gano alamar cewa gwamnatin Syria ce ko wata ƙasa ko kungiya mai dasawa da ita ta kai hare-hare kan makarantu da asibitoci da wasu wurare biyu na farar hula to amma sakamakon binciken ya kauce ma ambatan babbar mai taimaka ma Syria a fannin soji wato kasar Russia kai tsiye abinda ya janyo caccaka daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin dan adam a halin da ake ciki kuma a yanzu duk wata mutuwa da aka yi a sansanonin da ake rike da dimbin jama'a dake arewa maso gabashin Syria kan janyo firgitar zaton cutar coronavirus ne ke gab da barkewa ta yi bala'i inda wasu da ake tsare da su kan yi kukar yuwar kusancin su ga mutuwa ana ganin alamar tashin hankali da firgita wurin waɗanda ke garkami a sansanonin waɗanda da yawan su walau an kashe ɗan uwansu au suna cikin mayakan da ake tsare da su bisa ga bayanin da aka samu daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam da kuma kungiyar taimako a lokacin rikicin ƙasa da ƙasa
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Madalla. Bayan har-harar da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar Sokoto a baya-bayan nan, rundunar 'yan sandar jihar ta Sokoto ta ce a tsaye take don tabbatar da tsaro a gabashin Sokoto. Haka kuma al'ummomin yankin na kokawa game da halin fargaba da suka shiga. Daga Sokoton ga rahoton Lamida Abubakar.
Biyo bayan harin da wasu 'yan bindiga da ke kan babura suka kai a gabashin Sokoto da ya haɗa ƙananan hukumomin Goranyo da Sabon Birni a jihar Sokoto wanda ya yi sanadiyar hasarar dimbin rayuka tare da jikkata mutane da dama. A baya-bayan nan rundunar 'yan sandan jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya ta ce tana ci gaba da ɗaukar matakan da suka kamata na ganin cewa an daƙile duk wata barazana. Ta 'yan ta'adda tare da tabbatar da tsaro a yankin da aka kai hare-hare. ASP Muhammad Abubakar Sadiq shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Sokoto.
Tabbas an samu 'yan bindiga sun kai hari a wannan wuri. To wannan ya zama mana darasi wanda mun koya ina mai tabbatar ma al'ummar jihar Sokoto cewa mun sani cewa wannan yanki na gabacin jihar Sokoto yanki ne wanda yake fuskantar kalubale na sha'ani na tsaro. Muna tsaye dare da rana kana hanyoyin da zamu iya bi kamar yadda doka ta bamu dama mun bi su domin mu tabbatar da rantsuwar da muka yi ta kare dukiyoyi da lafiya da rayukan al'ummar jihar Sokoto mu tabbatar da mun rike wannan alƙawarin mu tsakani da Allah lallai adadin mutanen da suka rasa rayukan su gabaki daya mutum 23 ne tare da akalla mutum 13 da suka raunana sanadiyar harbi na bindiga har yanzu da muke magana da ku suna asibiti
bayan hare-haren da na baya-bayan nan ya asalin yankin na gabashin Sokoto na ci gaba da tsokaci dangane da dimbin hasarar rayuka tare da dimbin dukiyoyi honorable Shaibu Gwanda Gobir tsohon dan majalisar tarayya ne kuma ya yi tsokaci dangane da wannan lamarin
wallahi muna cikin halin tsoro da juyayi da kidima wanda duk yace ma wai yana da tabbacin rayuwar shi ko zai kai gobe waɗannan mutane ba su zo suka tara shi ko suka kashe shi lafiya yake in ba su so ba domin abin da ya faru a gangara awa hudu mutanen nan suna cikin garin nan suna nan ina ake yin awa hudu da mota ko wace iri ce daga cikin birnin Sokoto zuwa wannan karaman kuma inda ba a kai musu dauki
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto Najeriya
to Allah ya tsare a gaida Lamido Abubakar to daga Najeriya kuma idan muka tsallaka jamhuriyar Niger wata kungiyar makiyaya ce ta bayyana damuwa a game da halin da wasu fulanin kasar suka tsinci kansu ciki bayan da hukumomi a kasashen Mali da Burkina Faso da Ivory Coast suka rufe iyakokinsu da nufin daƙile yaduwar cutar coronavirus saboda haka wani jagoran al'ummar Fulani ya yi kira ga gwamnatin Nijar da ta dubi wannan matsala da idan rahama kamar yadda ya bayyana a tattaunawa wasu da Sulaiman Muna Barma
sunana Akwai Namaje ina wakiltar kungiyar matasa da aka ce makafan Bermo su mutanen da kasan an tare su kan iyakokin Mali Burkina da Cote d'Ivoire suna cikin Mali wasu kuma suna cikin ƙauyuka haka ba su da information bisa ga wannan iwo da ake ciki yanzu kenan muka ce a yi kokari a san yadda za a yi a su ko a shigo da su cikin kasar Niger.
Sun taso ne daga can kasashen da suke da zama da nufin zuwa gida aka tare su ko koya ne aka yi.
Kasar tsari da ake ko an tattare mutane. To an kace musu ba su wuciya ko an ne su janna inda suke cikin garin da suke su gaya. To kuma ba abinci ake ba su ba. Suke kira musu kake da Allah a taimaka musu. Yanda za a yi su a hiddo su ko da kan birni Abuja aka kawo su ko ne ko ne mai. Sun yi sati biyu ya take an ba su takardar da cewa an tare su sati biyu ba su da wani ciwo. A babu ta bo Niger. To ba a yi haka nan.
Za su kai kamar mutum nawa?
Kai sun kai wa jin mutum ko dubu ma ba mu sani ba tunda mutanen kasa Kulani matan nan ma su kai ya kasa sai waje da yawa da tsara tsohi.
Wato dai ƴan Cilani ne?
Masu zuwa neman ku iya dama kowa ya san da suna tarihi a kasashe wajen nan kamar shekaru da yawa kowa ya san da su a bisa hanyar nan. To sai ne muka sai don Allah ina ko hanyar da za a yi Nigeria a hiddo su a kawo mutane gida ko kuma a ba su takardar da cewa su yi jama'a na tashi ba su da wannan kiwo an auna su don Allah a sako su su taho.
Na'am, kun tuntubi ma'aikatar ministan harkokin waje?
To wallahi ban fane shi ba wannan muna dai nema yanzu mun zo mun gaya ma sarki na zo na gaya ma sarkin Barmo kuma sanan muna neman lamban ambassador kin Niger don mu taba shi mu ji yaya ne za a yi muna tunda su ba su san ko gizo mina ne ma an ka tare su kamar ka san akwai lokacin da ake cewa ana garkuwa da mutane ana tare mutane wasu ma kiyaye suka yi su nan ne su ba wani abu gari har da kai ba.
Ka ce ka yi magana da basarakin can yankin da kake wata amsa ya baka?
To yake dai su bari zai nemi lambobi da su taɓa DPT na Bermo kuma su yi sauroyi da mutanenmu da wanda a gare mu jamai.
A gai da Salamu Umar Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodin shi kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya.
Ita faki abubuwan da ya gayi tabbas a aikata kaga dai huskar ruwa cikin kashi 1 shugaban kasa yayi 75.
Shugaban kasar jamhuriyar Niger Isu Muhammadu ya cika shekaru 9 akan karagar mulkin kasar. To amma masu sharhi na cewa jama'ar kasar ba su gani a kasa ba.
In dai duka jigina kunwa ne ba zan taba rawa da kalamin shugaban kasa Hutu da ya jiya ya kwatanta ma yan kasa ke gashi aikin da ya ba yan kasa tsawon shekara 9 da ya zama mulki.
Jama'a assalamu alaikum. A ranar Talatar wannan makon ne shugaban kasar jamhuriyar Niger Isu Muhammadu ya cika shekara 9 a wa'adinsa na biyu na mulkin kasar. A wani jawabi da ya yi wa 'yan kasar ta kafafen yaɗa labarai na kusan tsawon sa'a ɗaya albarkacin wannan rana, shugaba Isu ya ce gwamnatinsa ta samar da ci gaba a dukkan bangarorin rayuwa a cikin waɗannan shekaru 9. Alhaji Asumana Muhammadu, wani jigo a jam'iyyar PNDS mai mulkin kasar, ya yi ƙarin haske akan jawabin na shugaban ƙasa.
Na tabbatar da mai hasada, ina nuhin mai adawa da kuma wanda ke tare da shi da kuma wa'anda suke aliyansa da shi mun ittifaki abubuwan da ya gayi tabbas a aikata. Ka ga dai huskar ruwa cikin kashi 100 shugaban ƙasa ya yi 75. Ta fannin ilimi ka saurari da kunnanka irin kalasoshin da aka aikata, kalasoshi kalas an linka su uku, sannan ma'aikata kadai minister kin education de base ma'aikaci 10,000 aka dauka wanda aka ba matricule mushallaka 10,000, sannan an dauki yan kwantaragi akalla 50,000 kuma yan kwantaragi tatacci ba irin wanda aka dauka masa da kosai ba, a'a wa'anda sun yi karatu ekol normal sun kare lalle mushallaka kullu suna iya bada ilimi ire-iren su. Huskar asibiti ka saurara irin mayyan asibiti da aka yi kasar Niger irin wanda mutane ke tsaya turai wurin su, yanzu nan kasar mu akalla akwai guda uku da aka gina gina mita tace, sannan a cikin asibitoci manya wanda aka ce ma asibitoci na gundumomi
daidaitai ko ba ai ba an yi shi yadda 46.
Sai dai wasu ƴan kasar musamman a bangaren jam'iyyun adawa da kungiyoyin farar hula har ma da ƴan fafutukar kare haƙƙin bil'adama a kasar sun saka ayar tambaya akan jawabin na shugaban kasar da kuma dimbin nasarorin da yace ya samu a lokacin mulkin nashi. Annabi Sumaila wani jigo ne a kawancin jam'iyyun hamayya ne a FRDDR
inda duka jigina kunwa ne bazan taba rawa da kalamun shugaban kasa Hutu da jiya ya kwatanta ma yan kasa ke kashi aikin da ma yan kasa tsawon shekara 9 da yake son mulki lalle shugaban kasa inda yana da masu shawara magalgada ba rana bace ba wanda ya kamata ya hutu ba ya kwatanta ma yan Niger gashi aikin da yake saboda aiki in yan ma yan kasa su huke hutuwa su fadi su ce an mana abun kirki gashi mun gani amma kai ka hutu ka ce kai aiki orki aikin kuma kai shi ba bai yi komai ba saboda mu a matsayin mu na ƴan adawa muna bin shi taura kahuwa tun daga horkon shi haizawa yau shekara 9 da iya mulki mun ga abin da farkatawa a cikin kasar Niger ba yau kaje karkara gani menene isu yazo yi a kasar karkara wanda yau ƴan karkara zasu su gode mishi annan maraya tun daga hawan shi haizawa yau shekara 9 ya samu kan mulki akwai mutane da kullun dare da rana sun tashi kuka ne suke ana kuka babu ci babu sha babu kyakkyawan rayuwa gashi ruwa babu gashi wuta babu to gashi hanyoyi babu to saboda Allah wannan mutumin ya hoto yace ya maka sa aiki a ce ya maka kanshi aiki la mutane sun yi rama kanshi aiki amma ba kasa yi ma aiki ba yanzu in kalle a gani fanni na lantarki nan yamai ma da ake diba babban birni tun yamai akwai unguwar da ke kwana yau ba sai da wuta ba sai da ruwa kuma suke ne tana rayuwa a cikin kasan kaga babu ci gaba so bar tana karkara yau in ka je karkara da yawa akwai mutane da yau ruwan riga ne suke sha kene kaga babu ci gaba kene duka ga abubuwan da hodi ba a yi shi ba cikin kaida ba saboda bai ma in kasan adalci ba yau zai zama shekara 9 kana sama kan mulki kuma a ci ba ka komai ba babu dan kasa da ya huto yau yace ma Muhammadu Yusuf nagode maka aikin da kama dan kasa mun gani mun gode babu kowa ya gani yace Allah isa yau tunda ya hukuta muke Niger tunda ya hau a dari da 2010 har yanzu mun kuta ne kenan ka ba ci gaba har yanzu babu kasar da za ta mu huce ta kullum mu ne na kuta mu ne na karshe kuma yau ba wani kasa bace ta karshe ba shi kuma kasar shine na karshe ne kuta saboda shi nake mulkin kasar gashi ko ake in baka iya ba kullum kai yau zama to kai zama to kuta ne kasa
kare demokradiya da yancin walwala da fadar albarkacin baki na daya daga cikin nasarorin da shugaba Yusuf Muhammadu ya lissafo na gwamnatinsa a cikin shekaru 9 to amma wani babban dan fafutuka Abdul Alhaji Idi na ganin wannan zancen yana da gyara
ka san akwai dan jarida wanda aka haifa da Niger yayi karatun shi a Niger duka komin shi a Niger yayi saboda aikin shi na jaridanci aka kore shi daga kasar Niger aka ce dan mali ne shi malin ma bai sani ba na biyu akwai abukan mu biyar yau wanda suke gidan kansu dan warar hula me lahanin su na tsince an yi ta'asa a minista mai tsaro ya kamata a dauki sakamako a kai gaban shari'a a 2018 shi mai zama da sunan magajin garin Yame kowa ya san baya bin doka doka da ta tsare da ake hutawa baya bin haka yi a 2018 ya ki bin doka aka ma abokan mu bita da kula aka kama su a banza su kai watanni da watanni gidan kansu shari'a ta ce ba su yi komai ba 15 da watan wanga na mat ya sake an kama su kuma haka za a yi an je gaban shari'a ba su yi komai ba an yi umfani ne da sandaɗi zancen adalci bai ma taso ba a ƙasar zancen da yake ai ba da mu bane in ka gane dukka jawabin shugaban kasa ai mahiya ba mu ba yake ma kasashen waje ne yake ma
wani al'amari da shugaba Isuhu yayi alfahari da samun nasarar sa shine yaki da cin hanci da masu yiwa tattalin arziki to annati a kasar to sai dai Abdu Idi na ganin lalle kamar an sami ci gaba ta wannan haujin amma fa na mai hakan rijiya
ba ma zancen cin nasara bai ma yaki ba bai yaki ba da cin hanci inda ya yaki da cin hanci da ba yadda za a yi mutane su yi wa ta'asar a minista na tsaro sanadin wannan ta'asar da aka yi sojina da yawa sun shiga wani hali kuma a ce ba a kai abin gaban shari'a, kuma doka ta ce dole ne a kai abin gaban shari'a, kuma tsarin mulkin kasar Niger ne ya ce in an yi wanga abin gaban shari'a ake tahiya, shari'a tana zama na kanta, ba gwamnati ba yake hutarwa yayi zaman shari'a ya ba mutane shari'a.
To amma fa duk waɗannan zarge-zargen zuke ta mallace, inji Asumana Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya.
Ai ci gaban da aka samu shi a dalilin kwanan baya kaji ana cici kuci, inda gwamnati za ta dauka ta bincika ta ga mutanen da tabba kasuwa mutanen sun yi handama, kuma a neme su a ce abubuwan da kuka aikata ba na gaskiya bane. Tunda aka yi Niger gwamnatin shugaban kasa Isu Muhammadu ai ta tabba cema militankinta kai ba daidai ba, kowa shi zo shi jiya, yan jarida ku zo ku shi, mutanen nan su zo su kawo kudin nan kuma akai su ran shari'a, ba taba yi shi bacin gwamnatin Niger. Tunda Isu Muhammadu ya zo shugaban kasa, babu dan siyasa guda da a gidan kasu wanda aka kama saboda uskar siyasa. Sannan ku yan jarida a barzancen ku, ku da yabba ya bashi ma koli ya ce ku faɗi abin da ku so a cikin radio, a cikin talabijin, da cikin kafofi na watsa labaru irin na zamani. Babu dan jarida guda da Isu Muhammadu ya kama ga gidan kasu, duk irin zagin da zai yi mai, duk irin abin da zai gaya mashi an bashi lafiya. Ana zancen kungiyoyin warafula, ba warafula kake ko baka hulla kake in ka taka doka. Ai Niger da doka take aiki, kuma da doka ta yi Niger, na san kana nuhin zancen wasu ƴan warafula da ke garje a yau. Ƴan warafulan nan dalilin zanga-zanga su yasa aka kone kasuwa, aka bata dukiya al'umma, bayan kuma an ce masu su dakata. Sannan muna fuskantar wani abu wanda kasashen duniya duka suna fuskantar shi, musamman kasashe da ke kewaye da mu, matsalar tsaro. Saboda haka duk taron da zai hada mutum 20,000 dole a yi gudun shi, balle mun ce an gaya masu taro idan ya kai mutum 1,000 ba za a amince da shi ba, to sai mu ba mutane dama su zo su kawo tashin hankali kawai ba gaira ba sabab.
A nan za mu dasa aya a cikin shirin, sai ku tare mu a mako na gaba domin jin wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma, Shuba Hero Deodone ya daidaita sautin shirin, Murtala Faruk Sanginna ke muku sallama daga Washington DC.
A gaidan Murtala, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Kasar China jiya Talata ta shelar kawo ƙarshen killace Wuhan, birni mai dauke da mutane miliyan 11, inda nan ne aka fara samun cutar coronavirus inkiya COVID-19 a watan Disamba. Yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a jirgin ruwan dakon jiragen yakin saman Amurka mai suna USS Chidiyo Rizabet da ke Guam sai daɗa ƙaruwa yake, a yayin da shi kansa babban jami'in da ya kori captain ɗin jirgin ya Murabus jiya Talata. A fadin kasar Faransa da ke garkame, nau'ukan ya'yan itatuwa na marmari na ta nuna, sauran shuke-shuke ma sun fara shiga kakarsu ta lokacin dumi, wanda karuwar hasken rana ke haddasawa. To amma dubban 'yan Poland da Romania da kuma Morocco da kan yi tururuwa wajen aikin tsinka ko girbin irin waɗannan amfanin gonan, ba a ko jin tsoriyarsu wannan karan. Duk da ci gaba da yaduwa da cutar coronavirus ke yi, jihar Wisconsin ta yankin tsakiyar yammacin Amurka ta gudanar da zaben fidda ɗan takara na jam'iyyar Democrat jiya Talata, wanda kotun kolin jihar ta bayar da umarnin a gudanar bayan da gwamnan jihar ya ɗage.
Masu sauraro, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima ka ɗan da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasu Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chuba Hero Deodone wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau ni Sarfil Hashim Gumar da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa ku kasance da murya Amurka yan an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.
Bonjour. En votre compte.